Yan uwana musulmi, iyayenmu mata, kanne da yayyu, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan haka, ina mana marhabin dalalai, da Allahu subhanahu wa ta'ala, cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar ganin wannan shekara mai tarin albarka, ba karamar ni'ima bace. Kullun kamar yadda nake fadi, Allah ya jinkirta maka a gabanka, an karbi ran dan uwanka, an karbi ran babanka, an karbi ran mamanka, an karbi ran danka, kai kuma Allah ya jinkirta maka. To alal haqiqa wannan jinkirin da yi maka ni'ima ce, kuma za a tambaye ka, za a tambaye ki, za a tambaye shi, za a tambaye ta game da irin wannan ni'ima. Dukkan mai hankali idan ya tsaya ya dubi irin ni'ima da Allah ya yi masa ta irin wannan jinkiri, zai iya dubin cewa in har akwai hankali, jiya wayewar garin Asabat, ɗaya ga Ramadan, wani garin yana wayewa shi kuma ya bar duniya, kuma ya ji labarin ganin wata, wanda inda son sa samu ne da shi kenan sai a bashi ya azumci Ramadan, sannan ya ce a karɓi ransa. Amma idan wa'adin Allah ya yi, ya kira bawansa, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna, dole haka zai hakura ya tafi. To yanzu wani jiya an azumci azumi da shi, amma abin mamaki yau kuma ba a wayi gari da shi ba. Saboda haka kai ke ku da Allah ya yi muku ni'ima na jinkiri da lafiya da hankali, to ya kamata mu gode wa Allah, mu ga menene muka rasa shekarar da ta gabata, me muka yi na kirki, abinda muka rasa mai kokari mu maye gurbinsa, abinda muka yi na tsiya mai kokari mu nemi gafarar Allah a cikin wannan wata mai albarka, sannan mai kokarin dadi kuma akan abin da yake na alkhairi ne. To amma abin mamaki, mafiya yawanmu ba ma yin la'akari da irin jinkirin ni'ima da Allah yake mana, wanda irin wannan ni'ima Allah zai tambaye ni, zai tambaye ka, zai tambaye ki, zai tambaye ku, mun jinkirta maka daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, me yasa baka yi kaza ba, me yasa baka yi kaza ba. Ina duba wani hadisi game da butulci irin na dan adam da Allah ya faɗa, ya ce innal insana li rabbihi lakanudun, bawa ne ya tashi gaban Allah ya karanta littafinsa, yi ga gaba ɗaya ba ma sai an ce masa ya tafi wuta ba, kawai shi ɗan wuta ne. Saboda haka zai nemo ainihin yardar Allah a dawo da shi duniya ya gyara, don sai abinda zai faɗa wa Allah shine cewa ba wanda ya sanar da shi. Kun ga Allah ya yi gaskiya da ya ce mutum mai tsananin butulci ne ga Ubangijinsa, zai nemi ya dawo duniya amma ba zai yi ba, domin gunda ake kyautata aiki ya riga shi ya shuɗe masa, ya riga ya shuɗe masa, ya riga ya shuɗe mata, ba su samu sun gyara ba. To ku ƴan uwana da kuka taro a wannan guri, da wanda sauti yake kai musu makwabta, wannan irin tattali kuka yi wa wannan azumi, wajen yawaita istighfari hailala tasbihi dan ki kasance dan ta kasance dan ku kasance dan mu kasance in mun yi roki mun roki Allah Allah zai amsa mana addu'ar mu wannan irin tattali ku kai ko sai kallon ainihin me sai kallon 24 hours a san jefar da rana rana ta jefar da ke saboda haka to mi hattara wannan ni'ima da Allah yayi mana wallahi Allah zai tambaye mu game da wannan ni'ima muna fatan Allah ya fi mana kurakuran mu wannan wata mai albarka Allah ka sanya muna daga cikin waɗanda za ta tara a ɗaya zuwa cikin ainihin aljannar Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar mana da zurriya an bani muhalli kullum nakan yi magana akan irin waɗannan manyan muhallai wanda shehinan maluma ya kamata a baiwa wanda suka san ayoyi na alqur'ani suka san hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka san ilmul fiqhu suka san kuma menene usulul fiqhi to su ya kamata a rika baiwa irin wannan muhalli amma ni almajiri ne daga cikin almajiran almajiran su sai a dauko irin wannan muhalli wanda yake mai girman gaske sai a bani saboda ana kallon cewa ni malam ne alhali kuma dalibin ilimi ne to ina fatan abinda aka dora min na nauyi gurgurdan iko ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa min hanyar zartar da shi abinda aka dora min ko batu a wannan muhalli shine bambanci tsakanin riba ko riba da riba a fage na musulunci a tsarin wannan tafiya yanzu a musulunci to idan muka duba wannan mas'ala ce wadhiya mas'ala ce da dukkan mai hankali ma ya riga ya sani domin ba a hada fari da baki a ce irin su daya kamar yadda ba za a hada mai hankali da mahaukaci a ce daya suke ba ko kamar yadda za a hada duhu da haske misali ita wannan riba da mutane ba su dauke ta komai ba ko bangaren ƴaƴanta ko jikokinta kamar ihtikari kenan da mutane suka mai da hankali kai musamman yanzu iyayenmu mata gogayya suke da maza ka fada da ka fada wajen tare irin waccan dukiya ta haramu wani hadisi in ya inganta manzon rahama yana cewa mutumin da ita da dukiya ta haram bangaren ihtikari da za a debo wa'annan dirhaman a zuba a cikin tulu na kasa dan ajiya fashewa zai ba zai karbi wannan ajiyar ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda shi kasa ce ita kuma kasa ba ta saba wa Allah to saboda haka ba zai karbi irin wannan ajiyar ba to ya bangaren abin da yake na riba ne wanda manzon rahama yace ar-riba salasatun wa sab'ina baban ita riba tana da kofofi ɗai har guda 73 yace ƴar uwata don Allah ki zauna ki fahimci wannan hadisi riba inji manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam cikin ingantaccen hadisi na Muslim yace tana da kofofi ɗai har guda 73 sannan yace aisaruha mafi saukin zunubi daga ciki mafi saukin zunubi ita ce mislu an yankiha ar-rajulu ummuhu mutun ya auri mahaifiyarsa don Allah kai yanzu a ainihin al'adance a al'adance don Allah kana kallon ko an ce a hankalce ya dace ba mahaifiya ba ko kanwa ko yaya kamata ka aura wanda ka san yin hakan babbar fitina ce gare ka Allah ya sauke saboda haka manzon rahama cikin wannan hadisi na Imam Muslim yace wa inna arbar riba shine ardur rajuli muslimun yana daga cikin abin da yake laifin mai laifi ko ɗaya daga cikin laifuffuka wanda aka ɗora su mizani na riba shine ka ci mutuncin dan uwanka musulmi ka ci mutuncin yar uwarka musulma yau wanda wannan matsala ba mu dauke ta komai ba yanzu nazo na samu mallan suna dan tattauna matsala ta ainihin social media to yanzu wannan hanya ita ce kuma hanyar abin da wannan zai shiga ya ci zarafin wancan wancan ya shiga ya ci zarafin wancan su a haka suna kallon burgewa ne gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun babu wani furici da zai fito a bakin bawa wallahi face mai sauraro marubuci yana nan yana ta rubutawa hatta ungwa da karbi hatta duk sai ya rubuta mafi kankantar magana kace kai to hatta kai in ka fada sai ya rubuta shi an umarce shi duk abin da ya fito daga bakin ka ya rubuta sai dai karshen sati idan mala'ika ko mala'ikun da suke wannan rubuce-rubuce suka tura ainihin me suka tura fadar Allah shi kuma Allah yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab zai duba abinda bai dace a ainihin ajiyewa bawan ba sai a shafe shi akwai abinda ya dace a ajiyewa bawan shi Allah shine mafi sani sai ya ce a shafe shi ya yafe masa wa yusbit kuma wani abin sai a tabbatar masa da shi har zuwa wani lokaci da ake tunanin zai tuba ko ba zai tuba ba in ya tuba sai a share in bai tuba ba sai a ajiye masa sai kiyama ta tsaye idan an ce masa ikra ake ta baka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban yana daukan littafi yana budewa kamar yadda Allah ya ba mu labari cikin suratul kahfi ce mali hadhal kitabu mali hadhal kitabu la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha komin dan kankantar aiki shi sai ya rubuta kuma Allah ya ce ga abin nan halacce sun same shi wa wajidu ma amilu hadira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yake yar uwata wanda kuka taro a wannan guri don Allah ki saurara ki ji idan baki san menene riba ba to ga irin sharrin ta kofofi 73 nan mafi sauki shine ma'ana mafi saukin zunubi shine mutun ya auri mahaifiyarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari ina ga cikin suratul rum ne a ramma yadda yake cewa ma ataytum min riban ko liyarmuwa fi amwalin nasi abinda kuka bayar don ku samu ƙari daga cikin dukiyar mutane to fala yarbu inda Allah Allah ya cire masa albarka babu wata fa'ida cikin sa Allah ya tsine masa ya share albarkar to me amfanin abin da yake bashi da albarka me fa'idar abin da bashi da albarka sannan menene ƙarshen abin da zai zamo miki zai zamo masa zai zamo muku zai zamo mana musiba a ƙarshe tattalin arzikin mu ya watsi domin riba tana watsa tattalin arziki ne yan shekaru kadan yan shekaru kadan da Allah ba ku ga abin da ya faru a Europe ba manyan Yahuda wannan suka taru lokaci guda Allah ya jarrabe su da karayar arziki kuma suka rasa ku duba tunani irin na ba Yahudi akan kuɗi amma abin mamaki tattalin arzikin su ya rushe yayi ƙasa kusan kashi biyu cikin kashi uku na tattalin arzikin su duk ya bata sai suka zauna suke tunani me ya jawo musu wannan to matsalar tunda sun karanta alqur'ani sun san alqur'ani cike da wajensa aikin ne ba za su yi ba kuma su irin su suna nan a jami'atul abinan jami'atul azhar kaga mutum kamili da siffa irin na annabawa amma cikakken kafiri kuma wallahi in baka sani ba sai ka rantsa da Allah musulmi ne domin in ya rika kawo maka rafarin da cikin alqur'ani tafsirai da hadisi wallahi ba in an ce maka ma kai ba musulmi aka ce ƙarya ne to sai suka ce lalle abin da ya jawo musu wannan tasgaro na dukiya yawan riba ne da suka sa da yawa saboda haka yanzu yanda shedan yayi musu abin na Bahaushe yayi musu kafar Kano sai suka ce to ya kamata su dare rage ribar ko tattalin arzikin su ya dawo a lokacin ina kallon social media wasu turawa sai da gidajen su suka rika yi kuma masu kuɗi saboda kare tattalin arziki to me amfanin irin wannan dukiya Allah kai mana muwafaka ita riba din nan shine ƙari da ake yi cikin abin da ira taya akan wuyan mutum na bashi da ikarba kana ribal fadli min salafin abin nan yajrul manfa'ata shin ribar tafifiko ne ga irin abin da zai jawo ga bada bashin abin da zai jawo maka amfani wato ka dauki bashi ka bayar bayan ka dauki bashin ka bayar kuma kai sharadi sai an kara maka kaza to a wannan bangare akwai abin da yake musulunci ya halatta shi kuma sai mu fito da shi dan mutane su sani Ina go na sami malam nace ba ni aran 10,000 ko 100,000 ko sai ya bani kuma bai min sharadin komai ba kuma bai kudirce zan yi masa wani abu ba misali na karbi 100,000 da naje nayi shu'uni na dawo sai na kawo masa 100,000 sa yana godiya ina godiya na juya zan tafi sai nace to kai ma ga wannan rike sai na kawo 10,000 na bashi nace kai ma ka abin nan ka taba albarkar da na samu to a musulunci wannan ita ce riba ta halal saboda bai bani bashin da wani sharadin dan in dada masa ba kuma baya tunanin zan dada masa baya tunanin zan dada masa
ne fa ne ko jan okay Allah sa dai sun yi dan trainer kuma person an tada shi kar ya zo ba da wahala wajen tayarwa. Okay, a to shi kenan.
توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا
min salafin kenan jarra manfa'atin mutun ya bada wani abin da yake na bashi na bangaren ainihin dukiya ko kaddarori wanda yake a cikin wannan abin da ibar yayi sharadi za a bashi wani abu kaza sannan shi kuma mabukaci ya yadda ya karba ko kuma abin da ya shafi riba irin ta jinkiri wato a ce kamar daga wata zuwa wata ko daga farkon ainihin damuna zuwa ƙarshen damuna wanda wannan ya shafi bangaren abin da ya shafi ainihin me hukuma ko kuma bankuna amma majoratin masu dukiyar mu da suka kama irin wannan hanya ta halaka idan ka lura ƙarshen al'amarin su mafi yawa daga wata zuwa wata ne to ita ce ake ce mata a riban nasiati fi sarfin naqdi ne aljinsu bil jinsi aw bi ghairi jinsihi bi ta'khirin ahadin naqdaini dayan wayannan mutun ya bada bashi sannan ya dora wani abu wannan abin da ya dora akai babu wani abu da ya karba akai masa wannan karin bayan zai biya uwar kuɗi ko zai biya uwar dukiya da ya karba to wancan ƙarin kuma bai faru face wai dalilin jinkiri zuwa ƙarshen wata ne zuwa ƙarshen damuna ne zuwa ƙarshen shekara ne saboda haka wannan abin shi ake cewa muqabilun lil ajali wai abin da ya kawo din kuma bayan shi bai karba ba ya riga ya bada asalin dukiyar da ya karba sannan wancan abin da ya kara kuma shi kuma dalilin karin wai tsawon lokacin da ya dauka bai mai so bane to a musulunci tsakanin malamai babu sabani wannan haramun ce kuma riba ce asalin ta mu koma wani hadisi na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda yake wani sahabi daga cikin sahabbansa ya je garuruwa daga cikin garuruwa na Larabawa sai ya sayo dibino mai kyau ya taho da shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo wa annabi annabin rahama ya dubi dibinan ya ce yanzu duk dibinan ku kaza haka yake sai ya ce a'a sai ya ce muna ba da ainihin mudu biyu ne a ba mu mudu ɗaya ko mu ba da mudu huɗu a ba mu biyu dibino da dibino kun ga wannan jinsi ne bi jinsin ya'ani aljinsu bil jinsi annabin rahama yace kai kai yace wannan asalin riba kenan sai ya tambaye shi to menene abin yi sai yace lokacin da kaga abin da kinaka tunda baka bukatar sa to dauki ka sayar da shi a baka kudin ka a hannu kai kuma sai ka je ka sa kudin ka ka sai irin wancan da kake so musulunci bai hana wannan ba sannan akan wannan gaba mutum ne yaje ya siyo wani abu ko kamar yanzu misali waɗanda suke sayan kangon fridge a zo a ware wani karfe a ware wata roba a ware kaza mutum ya siyo abin misali 10,000 da yazo ya ware wasu karafan da zai ware a ciki a bangare guda ɗaya kawai sai ya maida 10,000 sa a wancan bangare duk sai ya zamo masa riba to wannan a musulunci halal ne in kaga haram ta shiga sai dai in a cikin cinikin da ake yi an taya sai ya ji tayin bai masa ba sai ce ni ma ba haka na sai shi ba a kaza yake a gona sai yayi ƙarya to tunda yayi ƙarya ya shigar da wani abu na ƙarya na san zuciya to riba ta baci amma matukar bai ƙarya ba ya rufe bakin sa nawa ka saya ana ciniki yana albarka har aka je yadda zai sallama to wannan ya ci halal amma yanzu zaka je ka samu abu ka taya sai a ce maka wallahi mu ma ba mu same shi haka ba ko mu a gunmu a Kano ma a kaza kaza yake kuma ƙarya yake yi to wannan ƙarin da zaka yi masa ya zama riba a musulunci kuma ita ce wadda yake ƙarshen al'amari zai kai bawa dukiyarsa ta lalace shi ya lalace ko kuma lokacin da mutum zai ba da wani abu na kaddara kamar a ce hatsi ko shinkafa ko wake ko gero ko irin abin da muke amfani da shi anan ko kuma a'a kudin zai dauka tsagwaro ya bayar wata rana ina zaune cikin gida sai wata baiwar Allah ta shigo tana fada tana cewa ki ji wance wance tana bada bashin 30,000 za ta baka kai kuma in ka tashi ba 30,000 ɗinta zaka mai so mata ba idan kaka a tai ko in kai sussuka buhun hatsi yana 50,000 to buhun hatsi zaka dauko ka bata buhun masara yana 60,000 ko 70,000 shi zaka dauko ka bata kuma a hakan saboda shedan ya fitsare zukatan ainihin musulmi a yau kuma zuwa ake ana ta karba ka karbi 30,000 ka kawo buhun hatsi ko buhun shinkafa ko buhun masara ko irin dai abin da kuka sharadi da ita wai kowa so yake sai yayi kudi kuma ta kowace irin hanya mai isa ba za mu dauki hali irin na sahabbai ba mu kasance duk abin da yake na haramun ne mu kyamace shi mu kaurace masa Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wanda yake da bukata yazo gunka yazo gunki ya karbi bashi ai bukata ce ta kawo shi to ki tausaya masa mana to ka tausaya masa mana Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya albarka cikin abin da ka bashi din sannan kai Allah zai sanya maka albarka ba a karan dukiyarka ba har iyalanka Allah zai sa maka albarka wallahi in zaka zamo mai yin abu dan Allah to zuriyar kama ba za ta ainihin me ba za ta tozarta ba don Allah ne yake fada wa annabi yace ka gaya musu inna waliyallahi allazina zalal kitaba to wa huwa yatawalla salihina. Kadan daga cikin bayani da Allah ka dauki kissar Kadir, da Allah ka je ka duba ka ga yadda ya shiga cikin wata alƙarya cikin zafin rana, ga kishirwa ga yunwa su matafiya ne da shi da Annabi Musa da ainihin Yusha'u, suka nemi a sauke su aka ki saukar su. Saboda haka ruwan sha ma aka hana su, kuma sai ga katanga za ta faɗi, kuma katangar in ta faɗi za ta rufe wata dukiya, kuma ba za a samu dukiyar ba shikenan ta salwanta. To tunda shi bawan Allah ne daga cikin bayi na Allah, ko waliyin Allah ne daga cikin waliyai na Allah, wasu maluma suka ce Annabi ne, dalilin wasu ayoyi ba nan fagen muke ba. Ya kama katangar ya daga ta ya tsaida ita ya gyara ta. Annabi Musa yace laushi ita lattakasta ajara, yace haza firaqu baini wa bainak, ai ka riga yanzu ka kare uzuri, an yi na farko an yi na biyu duk nayi maka uzuri. Yace to yanzu kuma lokacin rabuwa ya zo. Yace amma sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabara, yace zan baka labari. Ya gaggaya masa ya bashi labari. To anan mu lura a ƙarshe, yace masa wannan katangar dukiyar wasu yara ne, baban su bawan Allah ne. Kun ga Allah yace wa kana abuhuma salihan, don Allah wannan yabo ne fa ya fito daga bakin Allah, ba wasu mutane ne suka shaidar ba. Allah ne yace baban wa'annan yara mutumin kirki ne. Da Allah ke me yasa, ni me yasa, ku me yasa ba za ku zama mutanen kirki? Idan mun mutu mun bar baya ba za mu yi tsoro ba. Ba za ki ba da abidan Allah ba sai an ƙara miki wani abu. Saboda haka yana daga cikin abin da ike Ibn al-Arabi al-Maliki, shehin malami kenan, yake cewa ita ainihin riba abinda ake nufi da ita shine kullu ziyadatin lam yuqabiluha iwad, duk dadin da za a yi wa mutum na dukiya, kudi ne ko kaddara ce, ai maka dadi kan abinda ka karba. Wannan yace babu sabani tsakanin malamai, wannan abin da aka baka bayan ka bayar an maiso maka aka yi maka ƙari kawai saboda daukan lokaci. Ƙarshen wata ne, daga farkon damuna ne zuwa ƙarshen ta, farkon shekara ne zuwa ƙarshen ta, to wannan abin ana kiransa riba, kuma babu sabani tsakanin malamai. To ita riban nan maluma sun kasa ta kashi biyu. Akwai riba ta ainihin me, ta ainihin jinkiri, kamar wanda muka shina da yawan ku kun sani, ma'aikaci zai tafi shago ya je ya karbo kaya, sai ƙarshen wata ya zo ya biya. Idan ya je ya karbo ni irin kayan da yake so, sutura ce, kayan abinci ne, ga irin masu wancan ƙara-ƙaran, misali ya karbo abun a matsayin 10,000, sannan za a ce masa to zaka kawo 11,000. 10,000 nan fa da ya karbe shi fa akwai asalin riba ta halal na mai wannan kaya da yace masa kudin sa 10,000 ne. To da ya hakura da wannan ribar, kun ga ya taimake shi ƙarshen wata, in ya kawo masa 10,000 sai bashi, kowanne ya zauna cikin koshin lafiya. Shi wannan bai ci riba ba, ko bai bada riba ba, shi kuma wannan wanda za a kawo wa bai ci riba ba. To amma sai ya sharadi ya ce to sai an ƙara masa kaza, wato waccan ribar ta halal din bata ishe shi ba, sai ya ƙara da ta haram. To wannan shine ake cewa riban nisa, wato riba irin ko ƙari irin na jinkiri, kawai jinkirin ne yasa sai aka yi ma ƙari. To akwai abin da ake cewa ribal fadl, shine ainihin sayar da wani abu na dukiya dan neman ƙari da jinsin sa, amma kuma ya zama mutafadilan. Misali, akwai ɗabi'a da muke yi lokacin bazara, amfanin gona yana mahaukaciyar tsada, mutane suna cikin buƙata. A wannan lokaci masu irin waccan mummunar ɗabi'a, mugunyar ɗabi'a, sai a kawo buhun hatsi a baka, ko a kawo buhun shinkafa a baka, shamfera ne ko tsabarta, ya danganta ga irin abin da kake so. To sai a duba kuɗinta a wannan lokaci, a ce a wancan lokaci da zaka kawo bayan ta faɗi, sai a ce to sai a yi maka lissafin yawan kuɗin, yanzu buhu kaza zaka kawo. Don Allah, iyaye na mata, kun fahimci wannan matsala. Maimakon ka karɓi buhun hatsi zaka mai so, ka karɓi buhun shinkafa zaka mai so, amma sai aka yi maka wani sharaɗi, ai yanzu abin kaza ake sai da shi, saboda haka lokaci kaza, kuma kuɗinsa ya faɗi, sai a ce sai ka kawo yawan amfanin da ikai wannan kuɗin, to wannan abin da aka ƙara maka akan buhu ɗaya da aka karɓa, ko buhu biyu da aka karɓa, to ya zama riba. Kuma a musulunci haramun ne, kuma mai cinsa ba zai yi albarka ba, kuma bayansa ba za ta yi albarka ba. Don Allah, in akwai wadda kashina tana ba da riba, in akwai wadda kashina yana ba da riba, don Allah ka je ka tsaya ka kallace shi, ka ga a rayuwarsa akwai ci gaba. Da Allah, in ka ga a rayuwarsa akwai ci gaba, ka zo ka ce ni maƙaryaci ne, dan wane da wane naga suna kaza, kuma ban taɓa ga sun tsiyace ba. In ka je ka gan shi a fuskarsa, za ka ga ga talauci a fili, saboda me yasa ya kama hanyar Yahudu, wanda Allah ya bamu labari ya buga talabinan tambarin talauci a fuskarsu. Mutum miliyoniya ne, amma sai ya gan shi yana yawo da singileti, yana yawo da gajeren wando, wanda ba za ka taɓa tsammani yana da wannan dukiyar ba. Inda za ka ji dukiyar, ba za ka taɓa tunanin yana da ita ba. To shi ne a baka abu na kuɗi, ko a baka abu na kaddara, sannan a yi sharaɗin sai ka yi ƙari. To a musulunci wannan haramun ne. Mecece riba a gunka wanda Allah ya halatta maka? Shine misali, lokacin da ka ɗauki buhun ɗaya ka bashi, ko ka ɗauki buhu biyu ka bashi, saboda jin daɗin wannan abin da kai masa, kaka ata yi, sai ya ɗauko buhunka guda ya kawo maka, ya ce wane ko wance ga abin da na karɓa, Allah ya yi albarka. Sannan sai ya ɗauko wani buhun, sai ya ce ga wannan kuma, ai riba da na samu, na tsaya na yi aiki ne kaza ne kaza, ba dan Allah ya taimake ni sannan kai ka bani kaza ba, da ban kai wannan matsayin ba. Saboda haka na ji daɗi, Allah ya yi albarka ga wannan. Kai fa ka bayar ba bisa sharaɗin ai ma ƙarin ba, amma sai ga wata ainihin kyauta ta zo. To a musulunci wannan shine riba ta halal. To a wannan gaba, kafin mu tsallake, akwai abin da yake mutashabihi. Watakila ƴar uwata kin taɓa haɗuwa da irin wannan matsala. Matsalar ita ce shine, kina da dila, kina sayan kaya ya saba da ke, kin saba da shi, kana sayan kaya ya saba da kai, ka saba da shi, sai na ga abin nai sha'awa, wani ayi na kasa mun yace abu kaza nake saya, ina da dila na kaza kaza kaza, da Allah ni ma ina son kala kaza, ina son kala kaza. Yana sayan abun misali 1,000, ko mu kaddara yanzu a ce 10,000, yanzu kaje kayo sayayya ya sayar maka 10,000 sai ka sake komawa sai kika sake komawa a wannan yanzu ka lafiya haka dawo kaza ka ce a na dawo ne zan ƙara kaya kaza ne da ya dauko maka bayan ya dauko maka abubuwan da kake bukata sai ya rage maka 1,100 a kai ai kaga asali saboda kai mai customer sa ne yayi maka wannan ragin ko to watakila sai ka ce sai ki ce wannan abin da yayi min ragi ai yanzu halal dina ne bari na cinye kuma bazan kaiwa wani ba shi dai wani kai yake bukata kuma gashi Allah ya sauwake to in kana neman haram tsagwaranta wacce ike ta yi kama da halal haram ce tsagwaranta amma ta yi kama da halal me yasa ragin saboda kai aka yi wannan da zai saya shi wancan wanda ya sayar bai ma san shi ba sai ka kaddara sai kika kaddara to tunda saboda ke aka yi wannan ragin to shikenan yanzu wannan naki ne ragin da aka yi tunda danke aka sai kika cinye to kin ci haramu kuma manzon rahama ya ce kullu lahamin nabatat bil harami fannaru aula biha aw fannaru aula bihi duk tsokar da ta tsira da haram a jikinka a jikinki to wuta ita tafi cancanta da shi to yake yar uwata in kina fadawa wannan bangare to ki kokari ki fita daga ciki Sheikhul Islam madalla Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dan Allah bari ku ji tsari irin na banki da wasu suke shiga suna karbar ainihin bashi kun ga musulunci can kun ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi suna ya bayyana wajen ilimi bayan Imam al-Bukhari to baya ka dan ka duba ka gani yake cewa yace asalin riba a jahiliya shine mutum ya kasance akan wani mutum yana da wani abu na dukiya idan lokacin yazo na biya sai yazo ya same shi sai ya ce masa to yanzu kudi ya samu in tsaya in karba ko kuma babu kudi sai ai maka kari idan babu kudi idan akwai kudi shikenan sai ya karba ya kuma karbi riba sai ya tafi wato wannan karin da akai masa na haram idan ko babu kudi waccan karin da yi maka na haram din to sai ya ce yanzu asalin dukiyata to na kara maka kaza saboda lokaci da ka dada sannan ribar kuma ita kuma yanzu na kara kaza saboda haka yana da riba akan asalin dukiyarsa yana da wata ribar akan asalin riba din sa da akai masa yanzu ba ya hada bangare guda biyu ba abinda ya bayar na asalin dukiya zai kare a kai saboda lokacin yayi ba a biya shi ba an buƙaci ya ƙara lokaci to ya yadda zai ƙara amma abin mamaki shine ya ƙara wa asalin dukiyar kuɗi dan Allah banki ba haka suke ba idan baka yadda ba ka shiga banki ka je ka dau bashi ka gani abinda za a baka a takarda daban abinda kuma in ka gama shiga ka je ka cika kuma sharadin kuma da za a baka kuma sai ka ga wayannan harsunan wayannan resan duka suna fitowa a ciki misali daga cikin irin abin da kuka yi alkawari da su duk ƙarshen wata ko ka ce on 30 or on 25 ku faɗi wani lokaci to idan wannan lokacin yayi kudinka bai shiga ba yadda za su dauka to shikenan sai a ƙara wannan ribar tasu to yanzu ta haihu to inda wani wata zai zo kuma nan ma a samu haka wannan ribar tasu to ta sake haihuwa da haka shi ya sanya ba a iya biyan bashin banki wani lokaci har sai ka dauki gidanka ka sayar har sai ka dauki gonarka ka sayar saboda Allah ya cire albarka a cikin layin a tun a jahiliya ana yin wannan kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine shaykhul islam yake bayani akan irin wannan matsala sai ce to yanzu asalin dukiya ta na ƙara maka kaza in ka yarda to shi kuma tunda ba shi da shi dole sai ya yarda to anan ne nake mamakin wasu daga cikin maluma suke cewa wai ƙarin da aka yi maka in bai taka kara ya karya ba babu laifi matukar akwai yarjejeniya ma'ana kai ka yarda shi ya yarda ko kuma kai da zaka karba ka yarda to tambaya anan da Allah daga cikin masu irin bada wannan bashi ko banki ko wani mai kuɗi ko wata mai kuɗi da Allah akwai wasu kartai da suka biya suke zuwa su zargo mabukata da karfin tsiya su kawo su su karba a ina ga baku fahimci amsar ba a baku fahimci tambaya ba duk wanda zai je ya karbi bashi ko a kanti ko wani abu jawo shi ake da karfi ya je ya karba ina shi yake kai kansa kenan shi ya yanda zai karba amma kuma manzon rahama yace riba da kadan dinta da karamarta duka ainihin halaka ce to akwai dalilin da zai saka halarta ta Allah ya sauwake saboda haka Ibn Qudama yake cewa kullu qardin shurida fihi an yuzida fa huwa haramun bi ghairi iktilafin dukkan abin da zaka karba na kaddara ko abin da yake na ainihin kudi tsagwaran sa a hannu kuma ai sharadi a ƙara maka wani abu yace wannan haram ne babu sabani tsakanin malamai sannan Ibn Munzir ciki ma yake fadi wa'annan fa dukkan shehinan malamai ne a musulunci yace ajma'u ala annal musalli abina annal musallifa idza sharada ala al mustasalifi ziyadatun aw hadiyatun fa aslafa ala zalika to anna akhadha ziyadatin ala zalika riba la khilafa fihi Ibn Munzir yace dukkan irin abin da yake zaka bayar da bashi kuma kai sharadin za a yi ma ƙari kaza ko kuma a ba kai sharadin ƙarin ba sai kai masa wani sharadi na cewa to misali a ce wani kasuwanci zai wanda ya karbi bashin sai kace a to sai ne in ka yarda ni ma zaka ban kyautar kaza kyauta kaga ka fada shine hadiyya sai yace to duka su gabaki daya haramun ne kuma babu sabani tsakanin malamai to irin wannan musibar riba tana da ainihin fitintunu da yawa amma mun dauko kadan saboda yanayin lokaci ita riba tana da ainihin wato wasu matsaloli wanda take haifarwa tsakanin ainihin al'umma wanda da yawa mutane ba su san wannan ba abu na farko ita riba tana dalilantar da adawa tsakanin al'umma ma'ana wanda suke karba da wanda suke bayarwa mutum ne ya karba bashi da shi an masa ƙari ya zo lokaci yayi bashi da shi an sake masa ƙari kiyayya za ta kulli tsakanin ku ko ba za ta kulli ba abu na biyu ita riba tana dalilantar da shafe albarkar dukiya kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya fada yace ma ahadun akasara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillati wallahi babu abinda zaka yawaita yau kai gobe kai ba wai kai dan kadan ba a'a yau kai gobe kai jibi kai har karshen rayuwa aikin ka kenan ba kai sau daya sau biyu ba sai kaga ba kyau he ka watsar a'a wannan ana fatan karshe yayi kyau yace to karshen al'amari abinda kake da shi na dukiya zai zama ya dawo kankani kankanin ma shikenan sai ya bata shine abinda baya kadan nake gaya muku abinda ya faru a Europe amma da yake mafi yawansu Allah ya wajabta su ƴan wuta ne da Allah sun daina yanzu ba ku ga yanzu sun fito mana da salo daban-daban ba a waya annabin rahama yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna zaune da sahabbai a masallacin sa mai albarka harami na Madina sai yace akwai wani lokaci da zai zo al'umma ta kowa sai ya ci haram ma'ana sai ya ci riba bayan yi musu bayanin irin matsalar ta fa suka ce ya manzon Allah ta yaya mutum yana ji yana kallo zai ci yace to in baka ci ba wani naka zai ci kuma zai maka kyauta zai maka kaza zai maka kaza kurar wannan abin za ta shafe ka kuma wannan zunubin ba zai bar ku ba dan Allah yanzu me yake faruwa ku duba wasu kasuwanci da ake yi yanzu a media cinikin babu da babu kawai sai lambobi da shiga kasuwa kasuwar da a zahiri babu ita a ido dan Allah ku duba matasa da manya kai har yara ba zancen namiji ba zancen mace yadda suka mai da hankali akan wannan matsala to ina ne masifar wannan ribar ba ta shiga ba Allah ya sauwake abu na uku daga ciki asalin ainihin wato al'umma idan suna karbar ainihin abin da yake na riba ne to tattalin arzikin su zai rushe kamar yadda ya faru a kasar Turai zai rushe wallahi abu na hudu ita riba da Allah ya haramta ta ana kokarin inqazul muslimi ne min al-azabi allazi a'addahu Allahu lil murabbi Allah yana son ya tsamo bawansa ya tsamo baiwarsa daga abin da yake na azabar Allah da Allah ya tattalinta ga waɗanda suke wannan ƙari babu dalili abu na biyar ita wannan ainihin wato riba din nan wato saddu dariqil muaddiyatun bil muslimi ila me ila bughdi akhihi an hana ta ne dan toshe duk wata hanya da za ta kai ga mutum musulmi ya rika fushi da musulmi dan uwansa yanzu misali mun shiga wata mai albarka wasun ku suna nan yanzu haka a cikin nan akwai wanda yake ba sa magana da juna to rahamaniyar da Allah yake saukarwa cikin wannan watan duk ba za ta shafe su ba jin kan da Allah yake yafiya ya dauki bayinsa daga wuta ya kai aljanna to su ba sa ciki saboda haka in kin san kina ciki ku je ku gyara abinda zai kawo kiyayya ga dan uwanka wa karahiyatihi da kinsa ka ji ba ka son sa abu na shida daga cikin abubuwan da dauko ka dan kenan wayannan kadan ne muka dauka shine ana son fuskantar da mutum musulmi ila istithmari malihi fi awjuhin min al-makasibi at-tayyiba abinda ake bukata shine a fuskantar da kai a fuskantar da ke a fuskantar da ni a fuskantar da dukkan mai hankali musulmi zuwa ga nema wanda yake tsarkakekke ba tare da ainihin matsala ba to menene ainihin kuma riba ta musulunci mun dan fadi wani bangare kadan cikin abinda ya shafi na riba da abinda yake kuma Allah ya halatta to menene asalin riba kuma idan kana neman asalin riba ka dauki hadisin ainihin wannan sahabi wanda ake ainihin wato abin nan wanda ake ce masa urwatu al-baqiri wanda annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi ya sayo masa ainihin abin layya ko dai akuya ko tinkiya shi al-baqiri din nan ko kuma urwa al-baqiri mutum ne wanda yake yana da salo na kasuwanci kuma sai Allah ya taimake shi babu ha'inci cikin kasuwancin sa. Sannan kuma ƙarshe annabi ya masa addu'a ta albarka. Da annabi ya bashi dirhami guda daya, yaje dan ya sayo masa abin layya. Da yaje ya saya sai wani yazo kuma yaga yana sha'awa. Yace a to nawa ka saya? Yace ni gashi nan dirhami daya na saye shi. Wasu suka ce a bai ma yi bayani ba, sha'i kawai sayi. Karan farko sai ya saya dirhami biyu. To kun ga duka hanyar dai babu zalunci. Dan ya gaya masa asalin yadda ya sayi abin. Yace dirhami daya na saya. In misali mun dauki bangaren waccan magana. Shi kuma kai tsaye sai ya dirhami biyu. Sai yace ya sallama masa. Sai ya sake koma ya duba kuma sai ya sayo kuma wata akuya din ko tinkiya. Sai ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ga dirhami ga kuma abin layya. Annabi rahama yace mahaya. Yace ya aka haka kurwa. Yace kaji kaji, sai ya bashi labari na sai dabbar da na saya sai wani yazo ya bar riba. Ni kuma he na garibar bai kamata na batta ba, saboda haka shine na karba na bashi ainihin wato abin layyar da na saya maka. Sai na sake komawa na duba na saya maka wani. Sai Annabi ya sa masa albarka, yayi masa addu'a ta albarka a cikin cinikayyarsa. Wallahi wannan sahabin shi urwatu din. Sai ya zama na inda zai daga rairayi yana tallansa, wallahi sai an saya an bashi riba. Rairayi. Allah kai mana muwafaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo daga cikin ɗabi'unsa shi mai kyawun hali ne, baya son munanawa al'ummarsa. Kuma ba a taba mai annabi zaɓi cikin abu biyu ba, sai ya duba mafi sauƙi ya ɗauka don al'ummarsa. Kun ga wannan ita ce riba ta zahiri. To ya abu yake zamowa haram? Ka sayi abu misali 1,000, sai wani ya zo zai saya, nawa ka saya? Sai ya ce 1,000, sai ka ce wallahi ni ma ban same shi haka ba. Da Allah, majority ƴan kasuwanmu ba haka suke ba. Kuma har da rantsuwa, ya manta wannan rantsuwar da icin yayi albarkar dukiya take. Sai yake cewa wallahi ban same shi haka ba. To nawa ka saya? To na saya da 200. Yace a'a, ni ma abin da na saya kenan. To shikenan na saya da 300. A'a, ka ƙara dai. Yaga zai tafi shikenan, yace to kawo kuɗin. To wannan 200 da yi masa ƙari, wato zan bambance mana tsakanin riba da riba. Ba yi masa ƙarin 200 ba, tunda ya ce shi 1,000 saya, amma sai ya ce 200. Sanya na yanzu sai aka bashi ribar mai naira 100. Iyaye na mata, kun fahimci matsalar nan? To wannan ribar da aka bashi ta 100, wasu suna kallon ta halatta, amma riba kuma wacce ake kiranta riba shine wannan 200 da ya ƙara. Sannan ga zunubin rantsuwa da iya ce wallahi ba mu same shi a kaza ba. Ga masifar riba wacce ta ainihin lalata masa dukiya. Ga masifar ainihin rantsuwa da iya akan cinikayya wadda shari'a ta hana. Allah tabaraka wa ta'ala zai shafe albarkar wannan dukiya. To me ake so bawa ya zama? Shine ana son ya zamo mai sauki cikin ainihin me, cikin ainihin cinikayyarsa, cikin mu'amalarsa. Shine ake cewa ainihin as-samaha. Annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam wata rana cikin hadisin Jabir dan Abdullahi yake cewa rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Allah ya ji kan bawan da yake duk lokacin da zai sayar da abu, to kokari yake ya sayar da shi cikin sauki, idan zai saya gun sauki yake dubawa haka idan zai biya cikin sauki ba tare da wahala ba. Saboda haka sai annabin rahama ya ce Allah ya ji kankirin wannan mutum. To ke ƴar uwata ku ƴan uwana, shin ba ku buƙatar albarka, ba ku buƙatar jin kai daga Allah? Idan wata riba kike nema mai yawa kuma har kina da dukiya, to ki yi muqarada, ki jawo wanda kike kallon zaki taimaka mata kuma tana da hankali, karki doba almabazzara. Dan akwai wanda in ka ba su za su je su galgaltar da kuɗin kawai, su ci su sha kawai, kuɗin ya lalace saboda sun san an ce ba za ka biya ba. To idan ka batar da dukiyar da ganganci a ka'ida ta shari'a sai ka biya. Ya ake yi? Mutum ne mabuƙaci, ya iya kasuwanci, ko manomi ne ya san kan noma kuma ba shi da hali, sai kika kawo dukiya sai kika bata. Wataƙila ita manomiya ce. Kun san akwai manoma daga cikin sahabban annabi wasu mata. Wataƙila wata ta ce a cikin mata ma manoma? To tun lokacin annabi ne kije ki duba hadisai ki gani. To wataƙila kasuwanci take yi. Saboda haka sai kika ɗauko misali. He kika kawo 100,000 ki bata, ki ce to ga dan wani jari karami. A musulunci ya halatta. Sai ku sharadi da ita, bana son ki sai kaza. Saboda kaza, dalilin da Isa ya nace bana so. Matsala iri kaza tana iya faruwa, kun ga ba za mu samu riba ba. Kamar yadda wancan ainihin wani bawan Allah da in zai baka ainihin dukiyarsa, ka je kai kasuwanci, zai ce sharadi karka zauna a hanyar ruwa. Mana duk inda ka san hanya ta ruwa ce, kogi yana tahowa, karka shiga min da dukiya ta wannan gurin. In kuma ka shiga ruwa ya zo ya cinye, to za ka biya ni. Sannan karka sai ɗanyen abu da dukiya ta. Ɗanyen abu akwai asara. Misali, tafiyar su wancan lokaci tafiya ce ta raƙuma. Daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa, kamar yanzu yadda za ka ɗauki kaya a trailer, ka loda mata kayan gwari, mafi yawa kafin aje ya lalace. Don ma Allah ya rufa asiri, yanzu ana motocin an samu masu tafiya sosai. Da sai an kwana biyu ana tafiya, yanzu kuma kwana ɗaya ne tak, da safe kuna cikin garin Lagos. Wani bawan Allah ya ɗauki tumatir ya kai ainihin Lagos, suna zuwa sun sauka kawai, sai suka ga kawai ruwa yana zubowa daga cikin trailer ɗin. Ashe tumatir ɗin ya gama riɓewa, saboda sai da ya gama nuna tukun aka ɗebe shi. Ga kuɗin mai trailer bai biya ba. Daman in an sayar ne ko ana zuwa ana sauke kaya kuma yana karɓar kuɗi a gundin lalansu, sai sallami mai trailer. To wannan matsala sai ta faru. Sai ya zare jikinsa kawai sai ya gudu. Ko mai trailer bai san shi ba. Yanzu da Allah asara ba ta faru ba. Shi man nawa ya zuba ya kai kayan. Ya ƙona injinsa ya ɓata taya. Kuma yanzu babu kuɗi. To da kan in akwai ɗan wani saura a trailer na wannan amfanin, bai huce fa ya ɗan ɗauka a sayar da shi ba, a bashi abin da za a bashi. Shi yasa sai ya sharaɗi ya ce to karka sai kaza da dukiya ta, karka sai kaza. To misali sai kika bada wannan bashi dan Allah kuma dan neman riba ta halal. Ga wannan ki riƙa yin kasuwanci, abinan wance. Ga wannan wana ka riƙa yin kasuwanci. Ko a ga shago nan zauna, ka riƙa sayo kaza kana zubawa. A ƙarshen wata ko ƙarshen shekara mu ga riba nawa aka samu. In an samu za mu kasa ta kashi uku ko kashi huɗu, ya danganta yadda kuka yi sharaɗi. kashi biyu naka in huda a kasa kashi daya nawa kashi daya na kaya uwar kudi kuma tana gefe a musulunci wannan halal ne kuma ita ce riba ta hakika ka duba cikin hadisin Abu Qatada yadda yake cewa man sarrahu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yunajjihu Allah min kurabi yawmil qiyamati falyunaffas an mu'sirin aw yadha'a anhu to kai ba kai ragin ba kuma duk karshen lokacin in ya cika ba kudi kuma ƙari kake a ina aka samu wannan cikin wannan hadisi na Abu Qatada yace manzon rahama na ji shi da kunne na yana cewa wanda yake son ganawarsa da Allah ta faranta masa rai ranar alkiyama to ya yaye wa mai matalaka wato wanda yake cikin matsi ya yaye masa ainihin me ya yaye masa abin da yake ma'ana ya masa sauki ya masa afuwa awo ya da anhu ko kuma yace to cikin kaza da kake bi da kake da nake bin ka wani ko cikin kaza da nake bin ki wanke misali kana binta ko kina binta 10,000 sai kika ce na yafe miki 5,000 wato kina kallon ba zaki iya yafe 10 ba kije ki san yadda zaki samu 5,000 ki kawo min to Allah ya ne miki jin kai ya ne miki tagomashi da rahama zuwa gare shi in kin koma zuwa ga Allah ranar alkiyama bakin cikin ranar alkiyama ba zai shafe ki ba to ina kuma idan kuma yafewa kika gaba daya tunda ya ce fali yunaffas aw yada'a anhu sai kika ce a gaba daya na yafe miki ai yanayin rayuwa ne Allah ya sa mana mafita cikin hadisi na Abu Huraira a ƙarshe Abu Huraira Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bari ku ji hanyoyi na sauki na samun rahamar Allah memakon irin waɗannan ƙara-ƙara da ake ba su da ainihin me ba su da kan gado sai tilin zunubi Abu Huraira yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana rajulu yudayinun nasa wani mutum ne yake bai mutane bashi shi Allah ya masa dukiya ga kasuwanci da yake yi bayan dukiyar nan da Allah ya shimfida masa jama'a suna zuwa suna karbar bashi to wata rana sai yake cewa saurayinsa ma'ana yaran da yake masa hidima wato ɗansa kenan wasu suka ce a yaransa ne kawai sai yake masa wasu ci yace idza ataita mu'siran fatajawaz anhu tunda abu ne suke yin sa a rubuce wana ina bin sa kaza wancan ina binta kaza wana ina bin sa kaza to idan ka je gun wane ko in ka je gun wance sai ka samu ba shi da shi to ka yafe ka ketare masa kawai yake gaya masa yace la'allallahu an ya tajawaza anna watakila mu ma Allah ya yafe mana to yanzu masu irin wannan dabi'a ta sanya riban nan ta riba da Allah suna kaunar yafiyar Allah kuma abin mamaki a irin wannan karace-karacen na ƙarya suna daukanka da sun kai ainihin gun shari'a ma'ana police station ko kotu kuma sai a daure ka tamau kaga masifa ta taru akan ka da yawa masifa ta farko dama hanyar da ka bi haramun ce masifa ta biyu ka ci ita haram din masifa ta uku ka hada cikin bala'i wanda kuma ba za ka samu lada akan wannan jarrabar ba masifa ta hudu shine an daure ka baka da abin cewa sai dai ka sa ƴan uwanka fituna su shiga can fadi tashi ya san yadda za a yi a fito da kai su ko ba abin da ya shalle su je su kashin gida su ci su sha abin da suke so to ga mutanen kirki yadda suke shi yana bada bashin amma abin al'ajabi duk lokacin da zai tura yaron sa sai ya ce in ka samu talaka wanda ba shi da shi ka tabbatar ba shi da shi to ka yafe masa akwai yuwar mu ma Allah iyafe mana to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala iyafe mana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala masu irin wannan ɗabi'a Allah ka shiryar da su wallahi wannan matsala ce wanda za ta kai al'umma ba wai watsewar tattalin arziki ba kamar yadda muka ji hadisin baya ba watsewar abin nan ba tattalin arziki ba har watsewar ita kanta al'umma din na'am na'am
to su abun su da ke 50 da ya
na'am
wani lokaci da ma haka kuma ta shiri ba
na'am fa ta
haka kuma sai an ba ku bashin monastication era da buhan sa
na'am
sai ba kan buhan sa
ga kuma biyar din can
ga kuma biyar din can kuma za ka ga buhan sa
inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un fa an bi shajar ne kun ta ka fa ka san ka bi shako ko ka ta ba sannan wani kuma shugaba sai bai ba masu masai ba akwai ne sai a yi ke
so suka bashi kudin muna ku kai karshen ta Allah ya sauwaye Allah ya sauwaye to kun ga wata musiba da mallam yake tunatar da ni wanda cikin wani karatu da muka yi na kasuwanci ko sanin kasuwanci a musulunci yanzu sai yana fadan magana sai waccan magana ta fado mu a ƙarshe ayi hakuri na san lokaci ya tafi mutum ne zai je yana buƙatar kaya inna kayan abinci ne misali ana sai da shi 10,000 a kasuwa kai kuma abinda za a sayar maka da shi 15,000 ne ko a sayar maka da shi 14 ko irin da yadda kuka daidaita sannan kai kuma kuɗi kake so wannan shine cinikin ina da annabi yayi magana a cikin hadisi ingantacce wato cinikin kuɗi da kuɗi wanda annabin rahama ya ce idan mutane suka riki irin wannan kasuwancin suka yi riko da jelar saniya suka kama noma suka yi kaza suka bar kira zuwa ga addinin Allah to kaskanci zai same su ba za su fita a cikin kaskanci ba sai sun hadu da Allah kaje abin ana sai da shi 10,000 a kasuwa amma kai 15 za a sayar ma sannan abin mamaki tunda kai kuɗi kake bukata sai a ainihin me sai a karɓi abin a saye shi misali ba 10,000 ake sayarwa a kasuwa ba to ba zai saya haka ba sai ya saye shi 7 ko 8 ai duka ɗabi'ar su ne yanzu kai an sayar maka shi a 15,000 sannan kai ka tashi sayarwa an sayar maka da shi 7 ko 8 sannan ka karɓi kuɗi ƙalilan ka tafi in ka tashi mai sowa dole ka mai so mai yawa domin ga waccan 5 da aka ɗora maka ta bashin asali sannan ga haɗuwar abin da kai na asalin dukiyarka da ka ɗauka ka sayar musu abin mamaki wai mai ɗan kunya ne a cikinsu Allah wadaran irin wannan kunya ai ba kunya rashin kunya ne sai su ajiye yara su ba su kuɗi eh da kaje gun suwa na su saya tunda na san sayarwa za kai shaki kuma ya ba su kuɗi idan sun saya kai ka karɓi kuɗi ka tafi sannan su kuma sai su ɗauka sai su mai so kayan kanti to irin wannan musiba don Allah iyaye mu mata matukar kuna neman albarka ku ƙaurace mata kuma in kana da in kina da wanda kike da iko akan sa yana yi kokari yi masa nasiha idan ya karba fa ni ima in bai karba ba ki watsar da shi kawai Allah ka albarkace mu wannan wata Allah ka ba mu albarkar sa Allah muna roƙon ka ga bayinka sun taru a wannan guri marubuta suna nan suna ta rubutu Allah ka sanya mun zo Allah ka sanya mun yi karatun Allah ka sanya mun saurara da neman yardarka ya Allah Allah ka sa idan kiyama ta tsayu mai farin ciki da abin da zamu gani a takardunmu wannan wata Allah kai mana budi ka saukaka mana tsadar rayuwa. Allah kai mana budi na alkhairi. Allah ka albarkaci wannan kasa ta mu.
Muna da tambaya ne?
Okay to.
Assalamu alaikum. Wannan ba tambaya bane dan bayani ne malam. Take cewa matsala ne da ita akan yayanta. Kamar idan yaran suna kuka ko yarinya daga cikin su tana kuka. Muryar yarinya sai ta rika rarrabewa tana tsinkewa. Kukan baya tafiya abu a dunkula abar daya. Kuma tana yin sa da ƙarfi sosai. Sannan kuma idan ta zo kana wajen karatun Al-Qur'ani da ta fara sai ta ji sagaji ba ta sanyi. Kuma ba ta san sake daukan sabon karatu na Qur'ani din. Sannan ita kuma kashin kanta tana da matsala ta sama da shekara 20 tana tare da mai gidanta ta bi ta biya sa ta a karatun addini Islamiya amma wallahi yaki dan haka tare sai da take kuma tana san karatun sosai in je kaga jarrabawa wasu kuma sun sa nasu iyalan su je kuma suna ingwa su tafi nasu sha'ani su bi ta karatun su bin zarce su tafi nasu tambele eh wannan kuma ta sa son shiga ba ta samu shiga ba Allah Allah ka sauƙaƙa eh sai kai musu ƙarin bayani dai kuma Allah insha Allah
to matsala ta farko da wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan fitina kuma musamman ita wannan yarinya irin waɗannan masail idan muka duba littattafai da suke bayani akan masu shayadin zamu ga cewa suna cikin damuwa ta shafa na aljanu to yana da kyau uwa da take da irin wannan zuciya mai kyau har take son yin karatu to yana da kyau ta yawaita istighfari ta yawaita hailala ta yawaita tasbihi sannan fa'idar wannan yana sanyawa duk lokacin da ta daga hannu ta roki Allah Allah zai sa mata mafita rashin istighfari hailala tasbihi takbiri yana sanyawa in ka daga hannu ka roki Allah to Allah sai ya fita sha'aninka ita wannan yarinya yana da kyau a matsayinta na uwa kullun da safe tai kokari ta karanta mata suratul fatiha a cikin ruwa kafa bakwai ta bata ta sha in ta sha ta shafe mata kanta da kirjinta ta yi haka tsawon sati biyu da izinin Allah wannan yarinya za ta rabu da wannan matsala din kun ga irin yadda sahabban annabi sun fita wata tafiya suka warkar da mahaukaci cikin kwana uku to ina kuma ga wanda shi ba hauka yake ba kawai masu ne kuro wancan mahaukaci ne a daddaure kuma ba abin da suke karanta masa sai suratul fatiha ku duba yadda Allah ya girmama ita wannan aya yace walaqad atainaka sab'an minal masani sai yace wal qur'anal azim saboda haka sai Allah ya ja kunnan sai yace la tamuddanna aynaka ila ma mata'ana minhu saboda girmama ita waɗannan ayoyi to da izinin Allah idan ba ciwo ne na mutuwa ba to da izinin Allah sai sati biyu suna yin haka za su rabu da wannan sannan matsala na biyu ita a matsayinta na wanda take son karatu to ta kafa masa dalili na biyu tunda ta nema bai yi ba ko to sai ta nemi cewa to ya nemi mai karantar da ita a gida ya zo ya rika karantar da ita idan yaki ba ta karanta masa dalilai guda biyu ba idan yaki to shikenan sai ta yi hakuri ta rika samun kasakasai ko kuma ainihin wato audio ko makamancin sa ko video ta rika sauraron karatuttuka tana ji dan ta karu ta yi addini irin yadda Allah ya so idan ta yi wannan to da izinin Allah za ta samu mafita amma idan ta zauna haka kawai sai sharholiya zama irin na duniya an maida hankali can an maika can an hadi can tahi can kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ranar alkiyama da ita da mijin duka za su ga abin haushi misali a wani karatu na taba gaya mana in kiyama ta tsayu a matsayinka na mai gida kai ka fita ka je kai karatu ka ki iyalinka su yi karatu su biyu ne ko ita kadai ne ko uku ne ko hudu ne to ranar alkiyama za a mai da kai zakara ita kuma za a mai da ita raƙumi sannan sai a sa sasari a tsakani sai a daura sai a ce to yanzu ke baki aikin Allah ba wannan fa in an yi rashin dace wacce ba a karantar da ita dinnan ba ita ko ba ta yi kokarin ta koya ba to yanzu ke wuta zaki tafi kai kuma yanzu tunda kai aikin Allah ba za a zalunce ka ba ka tafi aljanna da Allah na kan buga misali ko tsakanin akuya da zakara aka daure waye zai ja wani haka yana ji yana kallo za ta ja shi ta tafi wuta da shi kuma wallahi a wuta zai tabbata saboda haka irin wannan ai musu nasiha tare da yin addu'a Allah ya tausasa zukatansu su gane gaskiya don annabi rahama ne ya riga yayi me ya fada babu zancen la'anta babu zancen fushi a ke kika sanya zaki jawo hankalinsa in ya ki kin kafa masa dalili sannan ke ki tsayi da ayyuka na alkhairi da istighfari da kuma samun karatuttuka wa'inda suke na musulunci wanda zaki koyi addini kina gidan naki anan ne idan misali kina saurara yazo yace bai yadda ba to anan kuma duk fitinar da za a yi sai a yi domin duk mutumin da baya son kai addini to zama da shi ma baya halatta Allah ya sauwake iyaye na a ƙarshe kun danyi ƙasa a gwiwa da yawan ku an shiga kunci ba a sanya za a yi a fita ba a yawaita istighfari da hailala ina yawan karanta kissa ta wannan bawan Allah wanda yake ba shi da aiki sai istighfari sai hailala sai tazbihi shine Hudayr ku duba Hudayr din nan sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki aka zo za a tafi kuma tafiya ce ta tsawon sati guda aka baiwa kowa guzuri manzon rahama sai ya manta da shi bai bashi ba amma shi bai kaddara manzon rahama yana mantuwa ba sai ya dauka annabi baya mantuwa saboda haka bai tunatar da shi ba yace ina tunani a raina to ko Allah ne ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kar a bani a jarraba ni a gaya zan yi yace ni in tambaye shi ina gudun in na tambaye shi nayi laifi yace haka na kama hanya na bi karabka muka tafi mu ana rinduna ta yaki kuma kowa an bashi guzuri yace haka ina tafiya kan doki tun ana tafiya da ni aka fara bari na a baya dan bana iya kada doki amma fa bashi da aiki yace bani da aiki sai tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah wa atubu ilay yace bani da aiki sai wannan yace tun ina kallon abokan tafiya ta har na daina ganin su yace abin mamaki kafin mu rabu sai in ga wannan ya dan fitar da guzurin sa ya ci ya dan dauko ruwa ya sha ina gudun kan na roki wani in ce ya dan banka dan ko ni haramta mun akai dan Allah ku ji masu tsoron cin haram ke kuma yanzu da karfin tsiya ma kike kwatar haram kici kai yanzu da karfin tsiya kake kwatar haram kici shi tambaya ma gashi ba haramta masa akai ba amma yace ina tsoron kar ni Allah haramta mun yayi na tambayi wani ya bani kuma na ci haram yace bani da aiki sai tasbihi kun san abin da Allah ya yi wa Hudayr wallahi take Allah ya turo mala'ika Jibril yace maza ka je ka karanta wa Muhammadu gaisuwa ka ce masa ya manta da Hudayr cikin ainihin kaso da ina ainihin guzuri amma ka gaya masa mu ba mu manta da shi ba da Allah wanda yake bibiyan ainihin wanda Allah yake bibiyan diddigin sa ina asara tare da shi idan kina bin Allah akwai asara tare da ke dan wannan kuncin na rayuwa na rayuwar duniya mai gushewa ne kar ku samu damuwa aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace aina sabbaku mun san as-sabbaku ko wanda suka iya tafiya na dauki tafiyar da za a yi sati kwana uku suke kare ta da wakan daman na musamman ne an horar da su annabi sallallahu alaihi wasallam maza ya samu wani daga cikin irin su yace maza haudoki ba hanya yace amma idan ka je ka bashi abinda ka bashi na guzurin nan ka saurara ka ji me zai ce dan malaika jibril ya bai annabi labari yace ka je ka saurara ka ji me zai ce wallahi yace yana tafiya can ya same shi kansa ya du kofa yunwar amma bata hana shi tarbihi da hailala ba ke kuma yanzu yar yunwa ta yi ni dai ko rabin yi ni kin rika masifa kenan ba ke da hakuri ba ta da hakuri ba su da hakuri yana zuwa ya karanta masa sallama yace annabin rahama yace in baka hakuri mantawa yayi Allah ya aiko mala'ika ya tunatar da shi Hudairi ya karbi guzuri yace alhamdulillah allazi lam yamsa bina lam yamsani godiya ta tabbata ga Allah wannan da bai manta da ni ba sai yace allahumma ja'al fi qalbi hudairin allahumma ja'al fi qalbi hudairin la yansaka abada ma'ana kamalatan sani ya rabbi Allahumma ja'al fi qalbi Hudairi la yansaka abada ya Allah ka sanya a cikin zuciyar Hudairi ba zai manta da kai ba har abada don Allah me ya falalar tasbihi me ya falalar istighfari me ya halal abinan falala na hailala sai ki zauna kawai ki shiga istighfari ƴaƴanki ba su da shiriya wallahi in kina istighfari kina hailala kina tasbihi yanzu su koma saiti haka manzon rahama ya faɗa domin mai yin tasbihi da hailala da istighfari da takabiri duk lokacin da ya daga hannu ya addu'a Allah zai ce wa bayinsa abinan bayinsa mala'iku da suke sama yace ba na gaya muku ba nace a doran ƙasa akwai bayina masu sona shi yasa bazan halakar da su ba ku kuma kuna lura da masu barnan ne yace to irin wannan bayin yanzu ba ku ji sautin sa ba ba ku ji sautin ta ba sai Allah sai ya kawo musu sautin su ji a kunnan su kina ta tasbihi kina ta istighfari kina ta hailala kana ta tasbihi kana ta istighfari kana ta hailala sai Allah ya kai kunnan mala'iku to duk nan da ba su ji sautin ka ba sai sun tambayi Allah sun ce ba wannan naka koyo lafiya ba mu ji sautin sa ba sai Allah ya ce su a lafiyar sa kalau yana cikin shu'uni kaza ne wani lokaci idan ka daga hannu ka roki Allah su ne za su fara faduwa su sujjada su ce ya Allah wannan ba wannan naka ne da kajiyar da mu sautin sa yau gashi ya zo da bukata da ba shi da aiki sai tsarkake ka sai girmama ka sai kadaita ka sai neman gafara yana ikirari da zunubin sa yau kuma ya zo yana bukatar kaza kaza da kaza Allah mun yi sujjada ba za mu daga ba sai ka ba shi bukatar Allah ya ce na biya masa da Allah akwai falalar da ta huce wannan karki yadda aje a dora miki sallan nan ta bagaira ba sabar a ce raka'a 100 kaza waye kaza kaza juri istighfari da hailala ta shike nafila daga raka'a 1 zuwa raka'a 11 ko zuwa 13 ko 20 ko 30 duk abinda zaki iya amma ki kaddara ba fa dora miki akai dole sai kin kai adadi kaza ba Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuran mu wassalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mallan Allah ya saka da alkari so yan uwa mun dai ji dan doguwar nasiha daga bakin mallan aka abin da Jafar ba da kuma bambanci tsakanin riba da riba magana da mallan ya faɗa dazu ni ganin ne ba labari aka ban ba wallahi lokacin ana sai da buhun hatsi ina jin naira 40 ko 40 da wani abu su masu sayarwan suna ba da shi bashi a naira 47 ko 8 in ban manta ba wani lokaci idan ka zo babu hatsin ma a ƙasa
da kuma masu da tamba amma za a ce maka dama kai ba ka hadin kake so ba kai da murka kudi ne kake so matsalar kudi ne ta matsaka amma su ba za su ba kudin ba kuma sana da kudin sai dai su sayar maka hatsi kuma ko da ba hatsin a kasa akan za a kawo shi da yamma ko za a kawo an annima gobe da safe kai kuma yanzu yanda kake so ka samu ka fita masifa da kake ciki sai da kudin hatsi ne 47 ne dan haka yanzu za a baka buhun hatsi in an kawo gasuwa na za su saya su in an kasa sai kan su za mu ba su sai ka je ka same su dama yaran su ne fa su kuma sai shi ma za su saya 38 ne ko 35 kace a kawo kudin ai ga kudi fa a baka wani ma item din ka zaka ajiye wani ai rubutu ka sa hannu in an yi albashi zaka biya in baka biya ba sai ka kotu wallahi haka ake ko kuma a ce ma ga atamba 15 ne kudin ta a kasuwa amma kai 20 za a sayar maka kuma yara za su saya su kuma za su saya 13 ko 12 kai kudi ne bukatar ka dan haka baka rike za atamba in atambar 10 aka baka wannan 10,000 ta huma ita dan haka sai ka karbi wannan kudin ka tafi kawai shikenan kaje ka biya bukatar ka wannan musiba ta rabu Allah ya dare mu da ita kun ji dai sharrinta mafi kadan daga cikin kofofinta guda 73 shine mutun ya auri uwarsa mafi kankantar zunubi kenan Allah ka dare mu da rabu Allah ka sauƙaƙa mana hanyar cin halal sannan magana da malamin yanzu akan kuntin rayuwa da kuma da ma ya kira ku yi hakuri mata da rashin godiya akan dan abu kadan to duka mun san halin da ake ciki a yawa rayuwa wata ma mijin nata ta san waye shi a baya ta san irin kokarin da yake akan daukan daureta amma yanda yanayi ya shigo ya gaza ko ya kasa amma ta gagara hakuri akan wannan ta je can ta sai lantsa ta sodar ta shi a can shekara a can kuma ba ta dubawa cewa ga wanda suka fita fasali da tsari da kyau da komai sun fi shekara 10 suna zaure shi ko dan auren ya mutu ko dan mijin ta ya rasu bata samu da ya aure ta ba har yanzu to ke idan kika dauki wannan layin na tozar ta mijinki akan gazawa da ba sayan ta yi ba a kasuwa Allah na jarrabe shi da ita maimakon ki daure ku rufa junanku asiri abin da ya miki na baki rika tuna shi dan bai kamata a manta alkhairi ba ki gane yanzu yanayi ne ya same shi na rayuwa ku zauna lafiya ku rufa junanku asiri kika gagara wannan kika dauki wannan ya zama matsayin makamin ya kasa da tozar ta shi masa mutunci a to ai rashi ba gazawa bace inda gazawa shi da ba ai wata uku a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ci